Najeriya dai sun kosa su fara ganin ana rarraba tataccen man fetur na matatar man dangwati zuwa ga gidajen mai a fadin kasar inda suke neman bayani akan takamamman lokacin da hakan zai kasance zahiri. Matashi Kabir Abdul dai ya bayyana cewa tsadar mai ya ninka kudin mota da yake biya zuwa wajen aiki sama da sau biyu.
Sunana Kabir Abdul, ma'aikaci ne ni. Daga inda nake zama zuwa wajen aiki da ina biyan 1500 zuwa da dawowa, amma yanzu tunda aka kara kudin litan man nan ina biya yafi ni kibiu abinda nake biya da. In ce ga alamun kana neman ragi sai kaji kawai mutun ya ja mota yayi gaba. Gaskiyar lamari shine ya kamata gwamnati ta duba dukkanin tsare-tsarenta da ma duk abinda ma za ta iya yi ta kawo mata talakawa agaji, saboda nan muna maganan mu da ke cikin garin Abuja ne. Ina kuwa anda suke karkara da kauyuka.
Shin yaushe ne ma za a fara ganin tataccen man matatar man dangwaten a gidajen mai a Najeriya? Masani a fannin makamashi Dr. Ahmad Adamu ya ce
shi matatar man fetur din ta fara sabar da man fetur tana da tankuna da ta ringa ajewa kafin ma ta sashi a kasuwa. So ko da ya tace tunda yanzu akwai rashin tabbaci abin da bato yake cewa uncertainty, so za su iya aje shi a babban matatan su. Watakila ita NNPC ta ce za ta saya a ganin cewa zai fi mata sauki tunda da naira za ta saya, kamar yadda shugaban kasa ya yi yarjejeniya da su in ya tabbata.
A game da tsarin yadda man fetur daga matatar man dangwaten zai iya kai ga dukkan sassan kasar, Dr. Ahmad Adamu ya ce za a iya yin wannan aiki ta fuskoki biyu.
Hanya biyu ce. Na farko, NNPC za ta iya saya a matsayin mai sari daga wurin Dangote ta saida ma ƴan kasuwanta, ko kuma shi Dangote a bashi dama ya saida ma duk wanda yake so ya sari tataccen man fetur. Zaɓi na biyu shine shi Dangote shine zai kiyaste nawa zai sarar da man fetur ne shi daidai yanda kuɗin da ya kashe. Su kuma masu dako za su ɗora ribarsu a sama su saida a gidajen man su yanda kasuwa ta kama musu. Idan kuma NNPC ne ta sara, ita ko NNPC tana da nata tsarin wanda take so wata kiyaye ta bada tallafi ta rage farashi domin ƴan Najeriya su amfana. Abin da Najeriya ya kamata su fahimta shine a ringa tunanin cewa wata matatan man fetur za ta iya sauko da farashi ya koma irin farashi na da, wannan abin ba zai yiwu ba.
Shin dillalan man fetur masu zaman kansu sun fara samun mai daga matatar Dangote? Shugaban kungiyar Ipman Alhaji Abubakar mai ganda Shattima ya ce
a halin da ake ciki dai yanzu mu ƴan kasuwa masu zaman kansu gaskiya ma mu da cikakken labari akan batun loading shi, saboda haka har yanzu dai muna nan muna saurare ita hukumar NNPCL ta yi muna bayani idan ta ɗauko kayan Dangote yadda za ta raba waɗannan kaya gare mu. Sa'annan kuma ba mu da wani bayani daga ainihin matatan mai ɗin ta Dangote na yadda za su ci gaba da raba kayansu. Amma dai tunda abu ne na kasuwanci, mu muna nan muna sauraren su domin mu ƴan kasuwa masu zaman kansu ta Najeriya baki ɗaya ba wai muna sayan mai bashi ba ne, mu muna ba da kuɗaɗenmu sa'annan mu ɗauki mai. Idan Dangote ya ga cewa zai ci gaba da kasuwanci da mu, to muna marhabin da ya yi kasuwanci da mu ba tare da mun bi wani gehe ba. Yarda Allah mu a tsaye muke mu ga cewa mun ba da goyon baya domin al'umma su samu ci gaba. Dangane da alkawarin da su NNPCL suka yi muna na cewa za su ba mu mai, to sun soma. Amma dai ba kamar yadda suka yi alkawari a kai ba. Al'ummar mu dai halin da ake ciki yanzu sun dan fara loading kayan, amma ba kamar yadda aka yi alkawari a kai ba. Muna fatar dai za su cika alkawarin da suka yi.
Duk da cewa ana ta yada jita-jitar akwai yiwuwar kamfanin NNPCL ya kasance dillalan man matatar Dangote ga ƴan kasuwa masu zaman kansu, babban jami'in yada labaran kamfanin Olufemi Shoneye a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce ba wannan maganar. Matsalar karanci da tsadar mai dai na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin al'ummar Najeriya, musamman ganin irin ƙari da aka yi a farashin kowace litar mai a baya-bayan nan. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.